أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أوام أسكال الله لسرار متكفر يال إلى باريتا سنة تي في إي كاس إسلام كتاب والسنة على فهم سلف الصالح من أوكا غيسوة الدين المسلم شي سنة مولا كارغودي والله سبحانه وتعالى وانا تشكين إيكو سرق لندا مسرد فالا لساه يبام إيكو مكهر لكو أولا ندرسينا ميتاكي محاد نسوشي كو يندا أكي حاد نسوشي كو يدا أكي حاد ما أنواتو ma'anar nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna. Wannan shine darasin mu na 141 ko zama mun 141. Muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu kamar yadda ƴan uwa masu bibiyar mu suka sani. Littafi na farko, littafin Daf'u Ihamil Iqtirab an Ayatil Kitab na Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Ash-Shaqiqi rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin. Littafi na biyu, As'ilatul Qur'ani Al-Majid wa Ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. To, mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta 597 a cikin littafin As'ilatul Qur'ani Al-Majid wa Ajibatuha a cikin suratul Nahl. Malam yace fa in qila, idan aka ce man, wato lafazina man kenan, tatanawalu dhakara wal untha lughatan, a cikin yaren larabci an ka ce man ya shafi mace, ya shafi namiji. Wa yu'ayyiduhu, abin da yake karfafa wannan magana, qauluhu ta'ala, faqala Allah subhanahu wa ta'ala man ja'a bil hasana, a cikin suratul an'am ayat 60, inda Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, wanda yazo da abu mai kyau daya to yana da 10. An gane ko? To wanda kuma malamai sun yi bayanin cewa waɗannan ayoyin suna da ayoyin da suke da alaka da su, musamman a cikin suratul qasas, man ja'a bil hasanati falahu khairun minha, na ashru amsalha a cikin suratul an'am, a cikin suratul qasas khairun minha, yana da mafi alkhairi. To kaga sai ya fassara wannan wato mafi alkhairi, yace ashru amsalha. Sannan kuma a cikin suratul nisa, Allah ya ce inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifuha, ko yudha'ifuha, yana ribanyawa. To a cikin Baqara sai faɗi yadda yake ribanyawa, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba, misali wanda suke ciyar da dukiyar su a cikin hanyar Allah, kamar mutumin da wato shuka ƙwaya ne, ba ƙwaya ta sha ba, ƙwaya irin wanda ta hatsi ko ta gero ko ta abin da ya kama da haka, wadda zata yin zangarniya 7, kuma ko ci zangarniya tana da 100, kenan za a samu kusan guda an samu 700. To sannan sai Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah yana ribanyawa ga wanda ya so, kenan ba fi da 700 din. To wasu suka ce wannan ya shafi wato ciyarwa ne, shine ake ribanyawa har zuwa 700 ko fiye da haka. Amma da cikin suratul nisa da Allah ya ce inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan, in mai kyau ce kaga bai zancan ciyarwa ba, kenan ko ba wani irin aiki ne Allah in ya so yana ribanyawa. To kinan kaga ana riban yashi zuwa 10 har zuwa 700 har zuwa lokacin da har zuwa inda abinda Allah subhanahu wataala ya so. To wannan kinan ya kamata mu fahimci tafiyar waɗannan ayoyin. Sai dai malamai suke cewa mutum in ya aikata ɗai yana da 10, sannan kuma ana riban ya mishi, to shi ko zunubi fa? To shi zunubi shine malamai suka yi bayani cewa shi zunubi wato ba a riban yawa. Sannan kuma idan mutum ya so ya aikata aikin alkhairi amma bai aikata ba, to Allah zai bashi lada daya, kamar yadda cikin hadisi na Abu Huraira, an gane ko? Wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin Muslim yake cewa idan mutum ya niyya aikata aikin alkhairi daya bai aikata ba, zai samu lada daya. Amma idan ya niyya aikata zunubi, to ba za a rubuta mishi ba sai in ya aikata, don Allah baya zalunci, sai dai Allah ya bada falala. To sannan kuma malamai suke cewa to banda wannan za a yi takhsisin shi da mi da kuma garin Makka. Idan mutum ya aikata aiki garin Makka ba a ribanyawa, don wasu na cewa idan mutum ya aikata zunubi a harami yuqa, wato ana ribanya shi. To malam Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shaqiqi rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin littafin sa Al-Abd an-Namiri yake cewa wannan magana akwai kuskure cikin ta, don Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, ba a sakan ka mishi sai da tamkarta. To kina kaga ba zan ci a ce wato zunubi an ribanya shi, sai dai yace to azzam, ana girmama zunubin nata. Ina fata an fahimta sakamakon ta kenan. Amma banda haramin Makka, shi haramin Makka ko mutum cikin harami, Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min adhabin alim, shi harami idan kai ne aikata mummuna to za a rubuta mazulumi ko da ma baka aikata ba, Allah kai mun tsari. Da haka masu zuwa Makka da niyyar su aikata banna ko kuma su niyyar su shirin su je Makka su aikata banna wallahi su yi hatara. Malam yace to wa qauluhu ta'ala, da fadar Allah subhanahu wata'ala, nan da Allah ya ce man ja'a bil hasanati ta shafi namiji da mace, shi yasa malam ya kawo wannan aya. Da kuma fadar Allah subhanahu wata'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila, walillahi ga Allah ne 'alan nasi akan mutane hajjul baiti ziyartar dakin Allah. Akwai qira'a wato ko karanta wannan lafazi guda biyu, Imam Hafs da kuma Imam Hamza da Imam Al-Kisa'i da Imam Khalaf da Imam Abu Ja'far sun karanta hajjul baiti. An gane ko? Sauran qira'a sun karanta hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Malamai suka ce an ka ce hajju shine yin aikin haji, aikin karan kansa. Ya an ka ce hajjul baiti shine suna aikin haji. Wannan magana ce ta malamai, zaka ce akwai bayanai in ka koma cikin littafai da suke taujihi na ilmul qira'at, zaka ga sun kawo maganganu daban-daban, irin su Ad-Durrul Masun fi Ulumil Kitab al-Maknun na Sheikh As-Samin al-Halabi, da kuma Al-Bahrul Muhit na Abu Hayyan At-Tauhidi, da kuma Qala'idul Fikr fi Tawjihil Qira'at al-Ashr da sauran littafai. Al-muhimmu dai ga Allah ne hajjul bait 'ala an-nasi akan mutane, ya nuna Allah ya dora musu. Kuma lillahi za a yi shi ne don Allah, ko ko cancanta ce ta Allah, ko ko abu da wanda yake banta da Allah. Dun lamun kana iya fassara ta da wannan lamu ta'lil, lamu istihqaq, lamu walu al-ikhtisas. To 'ala an-nasi akan mutane ya nuna ala abinda an ka dora kinan nan. Ala tana iya bada ma'ana tasirin harufa wato wajen hukunci hukunci na shari'a, kuma suna da tasiri a cikin aqida, suna da tasiri a cikin tafsiri, suna da tasiri a cikin ma'ana. Mutum duk zai yi bincike akan wannan. To ya nuna ala, in an ka ce ala kamar an dora ne akan ka, wa 'alal mauludi lahu rizqu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Amma in yazo a wajen Allah baya nuna an cirastar da Allah ko ko abu ne wanda wajibi akan Allah. Dan ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. To ga nan ba nuna cewa kamar an cirastar da Ubangiji, sai dai a ce Allah ya dauka maka shi. Ya kamata mu fahimci wannan. To hajjul baiti ziyartar daki na Allah kenan, man istata'a ilayhi sabila, ga wanda ya samu iko. To kaga nan man ta shafi namiji, ta shafi mace, mata suna haji, maza suna haji. Wanda suke cewa maza ne kawai suke haji, waɗannan mutane sun jahilci alqur'ani ne da yaren larabci. Suna cewa ya Allah ya ce wa azzim fi nnasi bil hajji yatuka rijalan, kai kira wato gabin da aikin haji za su zo maka rijalan, sai sun kace maza ce, kiran mata ba ce su yi aikin haji ba. Kaga wannan banna ce. Annan rijalan jam'i ne na ar-rajul, shine mutumin da yake tafiya a ƙasa, domin ya kawo kishiyar sa wa ala kulli dhamirin, da wanda zasu zo a abin hawa, abin hawa wato kinan. Kaga nan ba ana nufin mazaji ba, an gane ko? Kuma ko da mun dauki ma rijalan mazaji ake nufi, wanga mafhumul laqabi ne, domin shi rijalan ismul jinsi ne, ba a dokar mafhumi gare shi, sai in an samu illar da ta za ta sa in an fassara shi da mushtaq, kamar yadda malaman usul fiqh suka ce, sannan a wato yi doki mafhumi gare shi. Wannan aya tana cikin suratu Al-Imran aya ta 97. Wa qawluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, duk wanda ya aikata aiki nagari mai kyau kenan, ko da gurgurdan zarra ne zai ganshi. Suratu Zalzala aya ta 7, ya shafi namiji, ya shafi mace. Mala yace wa qawluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, duk wanda ya halarci watan Ramadan to ya azumce shi. Suratu Al-Baqara aya ta 85, wannan man ta shafi mazaje ta shafi mata, an gane ko? Mallan yace wato wa nadhiruhu kathira, to kai wannan suna da yawa irin waɗannan ayoyin da zaka iske, man tana nufin namiji, tana nufin mace, an gane ko? Wannan shine abin da mallan yake son ya ce. Kuma da aka ce faman shahida, na ana nufin wanda yana halarci, ba wanda ya ga wata ba, dan suna fassara shi da wanda ya ga wata. To ya an fassara shi da wanda ya ga wata kenan, dukkan musulmi ba za su yi azumi sai sun ga wata. Kaga wannan ya saba mu sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda in wadansu musulmi suka gani sun isar ma wadansu tun yana raye, haka yana gudana. Sannan kuma ya an ce sai wanda ya gani kiran makahu ma an doke mishi azumi, dan ba zai taba ganin wata ba. Da kuma kasashen da wani lokaci ake yin wata shida ana yin dare, wata shida ana yin rana, to su in wata azumi ya kama cikin lokacin rana kenan, su babu azumi akan su, tunda an ce sai an gani. Da haka wannan gurgo fahimta ce. Malam yace to fa kaifa qala ta'ala huna, ya akai anan sai Allah yace man amila salihan, wanda ya aikata aiki nagari, min zakarin, namiji ne au unsa, ko mace, suratul nahl aya 97, me yasa kawo min zakarin au unsa? Malam yace kulna, zamu ce inna ma sarraha, abinda yasa Allah ya bayyana qarara, bi dhikrin nau'aini, ya ambaci nau'i biyu huna anan, li sababin, saboda wani dalili, iqtada zalik, wanda ya hukumtar da wannan. Wa huwa, shine annan nisaa, su mata kulna sun ce dhakara Allahu ta'ala ar-rijal, Allah ya ambaci maza fil qur'ani, a cikin alqur'ani, bi khairin da alkhairi, wa lam yadhkur an-nisaa, bai ambaci mata ba bi khairin da alkhairi, falau kana fina khairun, dare akwai alkhairi tattare da mu, la dhakarna bihi, da Allah ya ambace mu. yace fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da innal muslimina wal muslimat haqiqa musulmai maza da musulmai mata wal mu'minina wal mu'minat da mu'minai maza da mu'minai mata suratul ahzab ayat 35 al aya wa anzala sai kuma Allah ya saukar man amila salihan min dhakarin aw unsa wanda ya aikata aiki nagari na daga maza ko mata wa huwa mu'minun kuma alhali yana mu'mini ba kafiri ba Allah ya ce falanuhiyannahu hayatan tayyibah karshen ayar zamu kara Allah zai rayar da shi rayuwa mai kyau kina ashe imani da aiki nagari shi yake sa a samu rayuwa ingantatta ba wai wani abu ba kafirci bai sa a samu rayuwa ingantatta ko da an samu duniyar Allah zai dibe musu albarka ko an samu ƴaƴan da matan Allah zai dibe musu albarka da duk abin da aka samu kuma Allah ya hana kwanciyar hankali malam yace to fa dhahaba anin nisa'i sai ya tafi daga mata ya bar su wahmu taqsisihinna kamar su sa tsammanin cewa an kebance su anil umumati daga umumi da yazo yana nuna dukkan bayi su tsammanin ba sa ciki to sai Allah ce min zakarin aw unsa wannan shine abinda malam ya kawo a karkashin wannan to anan akwai karin bayani guda biyu da kamata mu kara a gurguje na farko shine cewa wannan da yace malam wannan aya ta sabka wannan aya sababin nuzul ana kawo shi ne a cikin suratul nisa'i an gane ko suratul ali imran asar na ummu salama inda take cewa tana jin ana ambatar maza ba a ambatar mata sai Allah ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha to ne malamai suke kawo wannan to amma cewa wannan indal muslimin wal muslimat da man amila salihan min dhakarin aw untha wannan shine sababin saukar ayar wannan magana tana da rauni kuma ni dai ban san wannan ba amma ban sani ba sai mutun ya kuma cikin littafin asbabun nuzul ya gani ko wannan ya inganta akwai littafi mai muhimmanci cikin wannan fanni sunansa al-isti'ab fi bayan al-asbab wanda mawsu'a ce ta tattaro asbabun nuzul gaba daya gurgudo sun tattaro ban cewa duka gaba daya amma dai sun tattaro masu yawa kuma sun yi bayanin su da ingancin su da rashin ingancin su mujalladi uku ne dalibi ilimi zai iya amfanuwa da wannan wannan ita ce nukta ta farko da zamu kara nukta ta biyu kuma shine cewa su irin su man da allazi da allati da allahi malaban usulul fiqh suna kiransu siyaqul umum sun shafi kowa da kowa ma'ana ya anka kawo mun ta shafi maza ta shafi mata kiran ta haɗe kowa da kowa to amma me yasa sai malamai suke cewa nan amila ana nufin abinda zai zo baya shi yake nuna ya shafi wato al'umma gaba ɗaya ba ita karan kanta ba domin da anka ce man amila duk wanda ya aikata aiki to kaga maza suna aiki mata suna aiki alladina amanu wato waɗanda suka yi imani to kaga nan yin imani maza suna imani mata suna imani shi yasa kiran wannan sai ya shafi kowa da kowa sannan kuma sai malamai suke cewa in sun zo a cikin kissa to ba sun shafi kowa da kowa ba sai in suna dauke da hukunci amma in cikin kissa ne to akwai mutane da ake nufi ba wai kowa da kowa ba kaga misali yanzu inda Allah subhanahu wataala ce innal ladina ja'u bil ifki wanda sun ka zo da kire kaga nan an kebance su wanda suka zo da kire a zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kiran da akwai wanda ake nufi to kuma malaman tafsiri usulul tafsiri suke cewa in ka zo ka iskiman ko allazi ko asma'ul mawsula dai dukkan su suna dauke da ijmal ana bukata ayi tafsirin shi ma'ana da ka samu allazina ko allahi ko allati sai ka iske akwai mujmal to inda zaka bi zaka samu ayoyi da hadisi suke kara fassara wannan abin an gari ko innal ladina ja'u bil ifki wadanda suka zo da kiran ƙarya suka danganta zai zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to su ayi su kaga sai ka koma cikin littafai kaga ko su ayi duk inda ka gane shi dai yana buƙatar ayoyi da hadisi wajen fassara shi da kuma banganu na malamai wallahu ta'ala a'lam wannan shine abin da zan iya karawa a gurguje to sai mas'ala ta gaba mas'ala ta 100 wato mun yi mas'ala ta 567 an gari ko yanzu za mu yi mas'ala ta 568 azu ina ganin kamar na ce 97 a 67 ne yanzu ta 568 a cikin suratul nahl malam yace fa in qila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah ce ma yumsikuhunna illa Allah su waɗannan tsuntsaye da Allah ce alam yarau ila at-tayr musakhkharatin fi jawi as-sama' ma yumsikuhunna illa Allah mutane ba za su yi dubi ba zuwa ga wato tsuntsaye da suke fira a sama ma yumsikuhunna illa Allah musakhkharatin fi jawi as-sama' Allah ya hore su a cikin sararin samaniya ma yumsikuhunna illa Allah ba kowa yake rike su ba sai Allah suratul nahl aya ta 79 an gane ko to sai kuma mai harda alqur'ani aw lam yaru ila at-tayr a cikin suratul mulk fawqahum saffatin shin ba za su yi kallo ba zuwa ga tsuntsaye fawqahum wanda suke a saman su saffatin waɗanda sun saki fikafikan su ba ana nufin sun yi sahu sahu ba sun saki fikafikan su wa yaqbidna sannan kuma suna haɗi shi sannan Allah ce ma yumsikuhunna illa ar-rahman ba kowa yake rike su ba sai ar-rahman Allah to kaga nan sai kawo ma yumsikuhunna illa ar-rahman cikin suratul mulk amma ne cikin suratul nahl yace ma yumsikuhunna illa allah sannan nan cikin suratul nahl yace alam yaru ila at-tayr bai kawo wawo ba alam yaru ila at-tayr sai ce musakhkharatin can kuma awalam yaru akwai wawo awalam yaru ila at-tayr sai ce fawqahum kuma ce safatin wa yaqbidun safatin ba ana nufin masu sahu sahu ba masu sakin fifikin su kuma wa yaqbidun su haɗi shi kada ka je ka fassara da sahu sahu ko da sun tsare sun yi sahu sahu ba haka akin fi ba dalibin ilimi ai hatara to malam yace to kuma can ya kawo ar-rahman sunan ar-rahman sannan kuma ya kawo shi illa allah to me yasa haka bai ya kamata a fahimci wannan a balaga ta alqur'ani nan yace ma yusikuhunna illa allah bai ce ma yusikuhunna illa ar-rahman ba to saboda al'ada ta alqur'ani galibi wani lokacin sunan allah ana hankalta mai yawan zuwan shi a cikin sura ma'ana cikin suratul mulki ya kawo sunan ar-rahman an gane ko kaga ce qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna sunan kuma sai ce ma yumsikuhunna illa ar-rahman an gane ko innahu bi kulli shay'in basir ina fata an fahimce ni to dai wannan irin wannan hikimar qur'ani yana hankalta mata kwarai da gaske shi yasa nan kuma sai ce ma yumsikuhunna illa allah saboda ba dole ba sunan allah ya zo a cikin suratul nahl da dama da yawa sannan irin wannan zaka ganshi a cikin suratul maryam sunan ar-rahman ya yawaita kwarai da gaske sai kaga munasaba ta yawan zuwan wannan sunan yana zuwa a cikin surar saboda surar tana magana ne akan rahama Allah da tausayinsa misali suratul mulk irin ni'imomin da Allah ya mutane suratul maryam irin rahmat da Allah ya mabayi da annabawa da ya bada labarin su da irin abin da ya kama da haka ina fata an fahimci ni to ita ku suratul an-nahl tana bayani ne kan ni'imomin Allah da aqida to sai aka kawo sunan Allah dan a nuna wanda ya wadannan ni'imomin da cikin suratul nahl misali ana nuna cewa shi ya cancanta abota masa shi kadai kaga cikin suratu wato maryam qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya kaga ni sannan kuma annabi ibrahim yace ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min arrahmani fatakuna lishaytani waliya an gane ko idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya kaga ni ko wa qalu takhadha arrahman walada an gane ko to kaga ni akwai munasaba shi yasa wanda suke cewa sunan ar-rahman ba yana nufin Allah yana da rahama ba kawai koko Allah ba nan yana bukatar tausayi ko abin da kawai haka wannan kuskure ne don da yace wai bai dace a ce ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman ba a ce azaba ta same shi kuma daga mai rahama ai babu balaga a ciki a'a nan balaga a hankalta mai yawan zuwan sunan a cikin sura sannan abu na biyu da anka ce min ar-rahman duk tausayin ubangiji idan kana shirka Allah ba zai jin kanka ba shine abin da ake so a ce ba wai babu munasaba bane dan haka ya kamata masu irin wannan fahimta su fahimci wato inda aka dosa wannan kuma sabani ne fahimta yana yawa mutun ya ga yayi yana yawa gaba yi ba malam yace to bayan ya fadi ma yusikuhunna illa allah suratul nahl ayata 79 wa qad ra'ayna katiran min as-sulaha malam yace mun ga da yawa daga cikin mutane nagari sulaha jam'i ne salih wal atqiya da masu tsoron Allah jam'i ne taqi قطعوا اعمارهم sun yanke shekarun su ma'ana sun yi shekaru da dama fil masa'ib a cikin musiba wal mihal da kuma jarabobi daban-daban jam'i ne na mihna an gane ko in an ce mihna da haba bayan nufin aiki profession an gane ko to amma in an kace mihna da ha karami na nufin jarabawa to mihal an gane ko wato nan ana nufin jarabobi daban-daban malam yace to mun gansu wa anwa'il balaya suna cikin bala'o'i daban-daban bi itibari al-amsal fa al-amsal an gane ko ta fuskar ana hankalta mafi wato kasancewa nagari an gane ko da mafi kasancewa nagari ma'ana jarabawa tana zo mu mutane ne daidai yadda suke bin Allah ila al-anbiya ya aka zuwa ga annabawa idan Allah yana son ka jaraba kai ke idan haka kuma ko kafiri ne kuma sai Allah ya jarabe ka sai dai kowa irin jaraba da Allah zai mishi daban dan haka sa tsammare in ka bi Allah ba zai jarabe ka ba ƙarya ne ka sa tsammare in baka bi Allah ba zai jarabe ka ba ƙarya ne sai ya jarabe kowa fa amma al-insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mubtalahu fa qadara alayhi rizquhu fa yaqulu rabbi ahana kuma fir'auna kafiri ne Allah ya ce bani isra'ila ga su da butulci da komai Allah ya ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un kowa sai Allah ya jarraba shi wa laqad akhadna ala fir'auna bis sidina wa naqsim min athamarati la'allahum yadhakkarun kowa ko ka bi Allah ko ka bi Allah ta rage gari ka ya ce sai ya jarraba dan duniya gidan jarrabawa ne ya kamata mu fahimci wannan malam yace to kulna zamu ce al murad bil hayati at-tayyiba abinda ake nufi da rayuwa mai kyau tunda Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba yace abinda ake nufi da rayuwa mai kyau ba wai ana nufin ka samu kuɗi masu yawa ba ka samu mulki mai yawa shine abinda ake nufi ka samu motoci da gidaje ba haka ake nufi ba yace fil qana'ati a cikin wadatar zuci shine abinda ake nufi malam yace waqila abinda ake nufi da alhayatu tayyiba arrizqul halal arziki na halal waqila wadan sun kace an gane ko fi rizqin fi rizqi yawmin bi yawmin an gane ko fi rizqi yawmin kamar kila wadansu malamai suka ce fi rizqi yawmin bi yawmin za a baka yini wato arzikin yini da yini kana da rufin asiri kira abin da malamai Bahaushe ke shi mai rufin asiri in ka fito za ka samu abincin da ka ci waqila wadansu sun kace at-tawfiq lit-ta'ati Allah ya datar da kai da masa da'a waqila sun kace a'a fi halawati at-ta'ati Allah zai sa ma jin dadi daga nan aka samu alewa wato halawa shine abin da yake dadi mai zaki to amma nan dadi ake nufi zaka ji farin ciki fi halawati ta'at a lokacin da ka kai ma Allah da'a in kana sallah sai ka ji dadi in kana ma iyayenka biyayya sai ka ji dadi in kana yin aiki na aikin alkhairi sai ka ji dadi kana bauta ma ubangijinka waqila wadan sun kace fi ridha bil qada'i Allah zai sanya ma yarda da abin da ya hukunta maka duk abin da Allah ya baka damuwa saboda ka san haka ne shi Allah hakimun ne baya yin abu akan kuskure kuma ka san cewa budi na Allah yana tafi waqila wadan sun kace al murad bil hayati abinda ake nufi da rayuwa fil qabri a cikin kabari kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wala tahsaban alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kakku sa tsammanin wadanda aka kashe a cikin hanyar Allah wato sun mutu matak mutuwa ta banza kenan wato a qira'ati ibnu amir qutilu fi sabilillahi wadanda aka karkashe su to mene ne bambanci tsakanin qira'o'i saboda qutilu akwai lokacin da za a kashe musu bi kisa wanda yake na kadan qutilu ko akwai lokacin da za a musu kisan gilla an gane ko a wurare daban-daban irin da aka musu mi kisan gilla a kasar Iraki gashi nan zamanin yakin America da Iraki da kuma irin kashin da aka yi musulmi wato a wato Kosovo da sauransu za ku iske an yi musulmi wato da yakin Kosovo da Serbia din nan za ku ga an yi musulmi kisan gilla da abin da ya kama da haka to kakku sa tsammanin waɗannan mutane kisan da aka yi musu na gilla ko kisan da aka yi musulmi wani lokacin aka kashe biyu ko uku kutilu kuma kamar an yi musu mummunan kisa ko a wajen yaki ko ba a wajen yaki ba to nan fi sabilillahi wadanda suka je suka yi jihadi kakku sa tsammanin amwatan sun mutu bal ahya'un suna da cikakkar rayuwa inda rabbihim yurzaqun ana ardi tasu a wajen ubangijin su daga wajen ubangijin su suratu ali imran aya ta 69 wannan ya nuna cewa kenan wato suna cikin kyakkyawar rayuwa don Allah ya ce farihina bima atahum Allah min fadlihi wa yastabshiruna bil ladina lam yahaqu bihim min khalfihim Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun to wannan ko ba shi ke nuna su kadai ne suke rayuwa ba a'a kafirai ma suna cikin rayuwar barzakhu ana musu azaba mu'minai wadanda su share ba su ma suna da rayuwa a to amma da saboda su tasu ta musamman ce ta su hada ushe sa sai Allah ya kebance ta dan mu fahimci wannan malam yace waqila wadansu malamai suka ce al murad bihi abinda ake nufi da shi al hayatu fi dar al akhirah a ranar tashin alkiyama idan suramu rayuwa ingantatta wa hiya al hayatu al haqiqiyya ita ce rayuwa ta tabbaci ta tabbas an gane ko li annaha hayatun la mauta ba'daha domin rayuwa ce wadda babu mutuwa bayan ta da'imatun fi na'imi wadda za a dawwama a cikin ni'ima al muqim wanda yake dawwama mai tabbatacce tsayayye والظاهر ما لن يتشي أبن الظاهري أن المراد به أبن أكي نفي أن المراد به الحياة في الدنيا رايوة أن الدنيا لقوله تعالى دمي الله يتشي ولنجزينهم أجرهم دمين زام ساكا كاموس أنقال يكو سورة النحل آية 90 بقوي أي وعدهم الله ثواب الدنيا والآخرة الله يايمس القول ساكا مكون الدنيا للاهرة كما قال تعالى كما يدى الله يتشي فآتاهم الله ثواب الدنيا سي الله يباسو ثواب الدنيا ساكمكون دنيا وحسن ثواب الآخرة بككاون ساكمكو الآخرة سورة واتو آل إمران آية قريدة 48 وانا بابو مسألة تو أنن ديتي ثواب الدنيا بيتي حسن ثواب الدنيا با دو من دية الدنيا تيدا إيبا تكي الآخرة با شي يسابع أنا مثل وانا ذا أباسو أن الدنيا با ميتيو بني دو الله يتمع النبي إبراهيم وآتناه في الدنيا حسنة قوم من نسرة يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار to amma me yasa nan bai ce husna thawabi dunya ba suka ce a dan saboda duniyar duk da tayi dadi ba wani abu bane karewa za ta yi to amma da lahirin saboda shine ke da muhimmanci shi yasa Allah ya ce wa husna thawabi al-akhirah an gare ko wannan shi dai ne abinda wato malamai suka kawo sannan nan wannan aya da malamin ya kawo man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kafin ta akwai wata aya ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq wala najziyanna alladhina sabaru to kaga nan dole sai mutun yayi hatara wajen harda kaga nan sai yace wala najziyannahum nabiyu amma na farkon wajen ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq sai yace wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun imam ibn kathir da imam asim da kuma abdullah ibn zakwan an gane ko wanda shine ɗaya daga cikin ruwata na Ibn Amir, duk da shi ya karanta da Nunun kuma ya karanta da Ya'ud, to nan dai ya karanta da Nunun da Abu Ja'far sun karanta wala najizi yannal ladina sabaru, za mu sakan kama waɗanda suka aikata. Sauran qurra kuma sun karanta wala yajizi yanna, shi Allah zai sakan ka, don ya ce ma indakum yanfadu ma indallahi baq. To indallahi kaga kana ana zancan wato dabiri na gaiba, sai aka ce wala yajizi yannahum, Allah zai sakan ka musu. Kinan nan ma shi Abdullahi ibn Zakwan yana karantawa da kuma wato Ya'un din, kinan wato fuska biyu gare shi. Kinan an ce lalaci yannahum an yi iltifati, tunda kama ana magana ne da wato uslubul ghaiba, an ka dauko zuwa ga uslubul khitab, aka dawo kuma ana magana da wanda yake nan. Kamar nan ya ce wala yajizi yannahum, zai sakan ka musu, kamar kina ana magana da wanda baya da misali, ba wai don Allah ghaibi bane. Amma da aka ce wala najizi yannahum, kamar nan an yi magana ne, Allah yana magana kai tsaye da bayinsa. Sannan kuma wannan nunul azama ce, ba wai tana nuna akwai alloli daban-daban ba, a'a nan tana nuna girmamawa ga Allah subhanahu wataala. Allah yana girmama kansa, don babu wani saman sa wanda wato zai girmama shi, tamkarsa shi sai girmama kansa, karshen girma kenan. Ina fata an fahimce ni. To ya kamata a gane wannan da wajen harda da wajen ilmul qira'at, saboda dalibai ilmi su yi hatta. To wannan kenan. Kenan dai an ka ce za a bashi rayuwa mai kyau, ba ana nufin ba za a bashi kuɗi, a'a tana yiwuwa a bashi kuɗi kuma a bashi natsuwa, tana yiwuwa a bashi ilimi a bashi natsuwa, amma kafiri ko an bashi duk ni'imomin duniya bai da natsuwa, kuma babu albarka a cikin al'amarin. Shine abin da ake so a ce, shi yasa malam ya kawo wannan matsala din. To kafin mu je gaba, ƴan uwa musulmi, akwai abin da yake so in ƙara nan da yace rizqu yawmin bi yawmin, abin da na fassara shi cewa Allah zai bashi abincin yinin shi a cikin yinin da yake neman shi, kullun yana da rufin asiri, shi ne abin da ya bayyana ne gare ni a larabce, amma ban san ko na samu dacewa saboda larabcin a dunkule da yake. Sai abu na ƙarshe wanda zan ƙara shi ne alqana'a, ana cewa shi ne wato wadatar zuci. Wadatar zuci, wadatar zuci, idan Allah ya ba mutum ita ya huta, zai zama tuku mutum ne mai haƙuri. Imam Malik rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin, mai mazhaba ta malikiya, ake cewa ba a cika ganin ya rubuta sha'iri ba. Imam Shafi'i shi aka rawaito iwaƙe gare shi mai yawa, amma da Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad bin Hanbal ba a rawaito ba waƙe gare su sha'ir. To Imam Malik ma bai yawaita ba, shi Imam Shafi'i shi ma ba shi ne rubuta diwaninsa ba, amma an tattaro ne abubuwan da aka ce ya faɗa a wurare daban-daban, sai aka da aka yi diwan na al-Imam Shafi'i. To Imam Malik aka rawaito baiti biyu tal, aka ce yayi a rayuwarsa, ba a taba jin ya wadansu baitutuka wadanda ba su ba. Suke cewa su ne inda ke cewa hiyal qana'atu la arda biha badala fiha an-na'imu wa fiha rahatul badali wa anzur liman malaka ad-dunya bi ajma'iha hal faza fiha bi ghayri al-lahdi wal kafani. Yace hiyal qana'atu, wadata zuci ita ce, la arda biha badalan, wadda bazan yadda a masa yamin da ita ba a bani wani abu. Fiha an-na'imu, a cikin wadata zuci akwai ni'ima. Wa fiha rahatul badali, a cikin ta kuma akwai wato hutun jiki. Wanda bai da wadatar zuci, zuciyarsa ba taba koshi da duniya ba, duk abinda aka bashi sai kaga yafi mutane arziki, amma abinda ke hannunsu wanda bai takara karya ba, yana bakin ciki yana son sai ya dawo a hannunsa, irin aqida ta Yahudawa. Wa fiha rahatul badani, a cikin ta akwai hutu. Wanda yake bai da wadatar zuci sai shi ta aiki awa 24 kawai bai son ya huta, kuma ba arzikin zai yi ba, sai Allah so arzikin ake yi, dan haka baka hutawa, kai ta yawan aiki kuma ka tattara kuɗin amma abin babu shi. Sai Imam Malik ya ce wanzur liman malaka ad-dunya bi ajma'iha, ka kalli wanda ya mallaki duniya gaba ɗayanta, ba yana nufin akwai wanda ya mallaki duniya ba, amma wanda duk abin da ake bukata na duniya galibi Allah ya masa. Yace hal faza fiha bi ghayri al-lahd wal kafani, a ƙarshe shin ya rabota da wani abu in ba lahd ba kabari, inda ake sanya kushewa wannan lahd karamin rami da akai, wal kafani da kuma likafani, duk abin da ka tara a duniya anan zaka bar shi. Dan haka wannan wa'azi ne mai girma, kamar da suka ruwaito wadannan baituka zuwa ga wato Imam Malik. Wallahu ta'ala a'lam. Mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta kenan wato 102 a cikin littafin wato daf'u ihamil ittirab an ayati alkitab na al-Sheikh al-Allamah al-Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti, a karkashin aya ta 100 kenan shine ya kawo wannan mas'ala, kuma ita ce take akan layi kenan. Dama mun faɗa mun bin jerin layin ayoyi. Malam yake cewa qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu, wato dama da iko da shedan yake akan bayi, alladhina yatawallawnahu, wadanda suke jibin tallabarin sa suke bin sa. Suratul Nahl aya ta 100. Malam yace to hadhihi alayatul karima, wannan aya mai daraja, fiha at-tasrihu, a cikin ta akwai bayani karara, bi anna ash-shaytana, cewa shi shedan lahu sultanun ala awliyaihi, yana da iko akan waliyansa. Wa nadhiruha tamkarta al-istithna'u fi qawlihi ta'ala istithna'in da Allah ya toge wanda Allah ya a cikin wata aya an gane ko inna ibadi laysa laka alaihim sultan lalle bayina baka da wani iko akan su illa man ittaba'aka min al-ghawin sai wanda ya bi ka daga cikin halakaku suratul hijr ayat 42 wa qad jaa malan yace ya zo fi ba'd al-ayati a cikin sashen ayoyi ma yadullu ala nafi sultanihi alaihim abinda yake nuna an kore iko da dama da mallaka ta shaytan wato ga bayi ka kaurihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wata'ala wa laqad saddaqa alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin an gane ko wa laqad haqiqa saddaqa alaihim iblis dhannahu iblis ya gaskata musu zaton shi kenan ma'ana in an ce ya gaskata kenan ya fadi magana wanda yake sa tsammanin dhannahu zato ne amma hakikatan ba haka yake ba to kaga kenan kamar abu ne wanda ba haka yake ba to idan muka duba kuma imamu Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf al-Kufiyun al-Arba'a su suka karanta wato saddaqa sauran qurra sun karanta wala qad saddaqa to da saddaqa da sadaqa duka dai ne gaskatawa sai dai mutum ya ce saddaqa ma'ana kamar yafi karfin wato wazani da kuma karfin ma'ana wala qad saddaqa alaihim iblis dhannahu shaytan yayi gaskata musu alƙawalin sa an gane ko fattaba'uhu sai suka bi shi illa fariqan min almu'minin sai wata jama'a daga cikin mu'minin da bata bi shi ba wa ma kana lahu alaihim min sultan kenan wa ma kana lahu bai kasance gare shi ba shi shaydan alaihim akan su min sultanin na wani iko suratul saba ayata 20 da ayata 21 wa qawlihi ta'ala da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala hakiyan anhu abinda Allah ya hikaito na magana shaydan muqarriran lahu kuma Allah ya tabbatar da shi nan wato mas'ala ce idan Allah ya kawo magana a cikin Alkur'ani idan ƙarya ce zaka zai bijiro da abin da yake nuna ƙarya ce idan kuma gaskiya ne zai tabbatar da ita ko ya faɗa ya tabbatar da ita ko ku zai batta kenan wannan ada ce daga cikin al'adatul Qur'aniyya shi yasa idan Allah ya kawo labari in kaga ƙarya ne to zai nuna maka ƙarya ne amma idan abin haka ne sai ba sai ya nuna maka ko ya tabbatar da haka to shi yasa Allah ya ce muqarrirar lahu kenan nan Allah kamar Allah ya tabbatar da shaydan akan wannan magana da ya faɗa in mun ce muqarrira lahu ko kuma ce tunda bai ce ba haka nan bane kira haka ne ko kuma a'a tunda ya ce wa ma kana lahu alaihim min sultanin kenan ya tabbatar da shi a cikin waccan aya karara da ya kamata mu fahimci maganar malam yace Allah ya ce wa qala ash-shaytan shaydan ya ce amma nan ana nufin zai ce a ranar tashin alkiyama lamma qudiya al-amru lokacin da anka zartar da hukunci inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq hakika Allah ya muku alƙawali na gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum kuma na yi muku alƙawali na saba muku wa ma kana liya alaikum min sultan banda wani iko akan ku suratul ibrahim aya ta 22 ko wa ma kana li alaikum min sultan akwai qira'a an gane ko akwai liya akwai li wal jawab balan yace amsa huwa anna sultan alladhi athbathahu lahu alaihim wato iko wanda anka tabbatar suwa lahu ga shaydan alaihim akan bayi ghayru sultan alladhi nafahu ba wancan iko bane wanda Allah ya kori kenan iko kala kala ne wa zalika min wajhaini mara yace ta fuska biyu anna sultan almuthbat lahu wato iko da anka tabbatar ma shaydan huwa sultan idlalihi lahu wato iko ne da nabatar da su bitazyinihi saboda ya kawata musu an gane ko abubuwa kamar inda Allah ce wa zayyana lahum ash-shaytanu a'maluhum was-sultanal manfiyya iko wanda aka kore ba shaydan huwa sultanul hujja shine iko na hujja ba ya ba su ta hujja bane amma ya kawata musu shine abin da ake so a ci malam yace falam yakun li iblis alaihim min hujjatin shaydan bai da wata hujja akan su ya tasallatu biha wanda yake samun rinjaye akan su rinjaye su ghaira annahu da'ahum sai dai shi shaydan ne ya kira su fa ajabuhu sai suka karba ma kiran shaydan bila hujjatin ba tare da hujja ba wala burhanin ba tare da wani dalili ingantacce ba ko kuma ba tare da wani dalili ba wa itlaqus sultani ala alburhan malam yace kuma ayi amfani da kalima ta as-sultan iko ala alburhani akan hujja wani lokaci a ce sultan ana nufin hujja malam yace kathirun fil qur'an yana da yawa a cikin alqur'ani mai tahqiqin wannan littafi yace kama fi qawlihi ta'ala ma lam yunzil bihi sultana a cikin suratu ali imran ayata 151 bal ma zaka iske dan suna kiran duk in kaga sultana ba cikin qur'ani tana iya zakkuwa da ma'ana ta wato hujja sai dai to wannan wadansu malamai sai su ce irin wadannan ka'idodi da ake kira al-kulliyatul qur'aniyya suna bukatar sai an bi wasu suna ganin duk inda kalma ta sultan ta zo dama asalin sultan yana nufin wato iko ko sarki amma sultan lokacin tana nufin hujja domin hujja tana da ikon ta saka kai abu ina fata an fahimce to wannan kenan inda Allah ya ce sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Athani abu nabiyu amsa ta biyu akan wannan anna Allah shi Allah lam yaj'alahu alaihim sultana, Allah bai sanya ma shaydan ba akan su wata hujja ibtida'an tun farko albattata yanke, walakinnahum sai dai su humul ladina sallatuhu ala anfusihim, su suka yadda da shaydan ya samu rinjayi akan su bi da'ati da sun kai da'a, wadukhulihim suka yadda suka shiga fi hizbihi a cikin kungiyar shaydan, falam yatasallat alaihim biquwa, shaydan bai samu rinjayi akan su ba da karfi, li'anna Allah yaqul, domin Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna kayda ash-shaytan kana da'ifa, lalle makircin shaydan abu ne mai rauni. Suratul Nisa'i aya ta 76, wannan ayar zaka ga wadansu na kafa hujja da ita cewa kinan makircin shaydan wato mai rauni ne makircin mata yafi na shaydan. To wannan yana daga cikin ayoyin da zaka iske wadansu suna musu wato fahimta wanda akwai kuskure a cikin ta, domin nan da aka ce inna kayda ash-shaytan kana da'ifa da ana bancin mu'minin su yaki wato waliyan shaydan ne, faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytan kana da'ifa, ba wai ana nufin dan adam ba mata sun fi shaydan don an ce inna kayda kunna azim, a'a, nan kayda ash-shaytan makircin shaydan game da masu imani kuma in taimakon Allah ya zo kuma sun bi Allah, ko an gane ko game da wato an fuskanci yadda Allah zai warware shi da'ifin mai rauni. Amma da an kace inna kayda kunna azim, mata makircin kuma girma ne, na ana hankalta mu cewa makircin su mai girma ne game da mi, game da al'amuran da suke kitsawa ba wai tsakanin su da shaydan ba. An gane ko, kuma suna kafa hujja da cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka so saba mishi, Allah ya ce a sa wato in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin, wato kan mace biyu aka ce Allah zai taimake shi da abin nan, fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril da jibril wa abin nan, fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin, da kuma mu'minai nagari wal mala'ikatu ba'da zalika zahir, da kuma mala'iku gaba daya kan mace biyu, wannan duka yana nuna cewa wato al'amarin kima manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ake nufi, kuma dukkan su waɗannan suna tare da gaskiya, dan duk wanda yake tare da gaskiya yana tare da waɗannan. Amma ba da an nufin makircin mata fi na shaydan ba, domin duk mace da ta bace a duniya shaydan ne ya bi bayan ta halaka da ita, ya wakawata mata duniya har ta halaka, to ya za ya ce makircin mata fi na shaydan, dan haka wannan fahimta duk da yake waɗansu sun tafi akan ta, amma dai in anka hankalta mu dalilai yana nuna cewa wannan fahimtar tana da rauni, wallahu ta'ala a'lam. To dan haka dai sai malam ya ce wa inna ma tasallata alaihim, shaydan ya samu iko akan su bi iradatihim da son su wa ikhtiyarihim da zabin su, zakara hadhal jawaba, malam ya ce wanda ya bada wannan amsa bi wajhaihi da fuska guda biyu, al-allamatu babban masani, nan ta'un ba tana nuna mace ba, an gane ko kana bincike kan dalilin da yasa ake sawa ta'un, wani lokaci ana kawo ta'un don a bambanta tsakanin namiji da mace, muslimin da muslima, wani lokaci ana kawo ta'un don saboda cikin asalin suna take kamar Hamza, kamar Talha, don haka ana iya kawo ta'un, sannan ana iya kawo ta'un a wani lokaci saboda karfafa ma'ana, al-allamatu al-allam babban masani, sai an kara ta'un aka kara nuna karfin ilimin sa, dan kullun ka iske ta'un ka ce ka zo ka kara ta ka ce al-allamatu mace ta kenan babban masaniya, ba haka ake nufi ba, al-allamatu babban malami ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala, Allah ya masa rahama. To dan haka ga malam duk da yake ya kawo wadannan yace kuma ga wanda malamin da ya kawo su, dan nuna ga wanda ya faɗi magana ba shike nuna kai baka da kima ba, ai kai ma Allah ya baka naka ka faɗi wani abu kana son kai ma a ce kai ka faɗa, na dai kenan, kuma ko da baka son ka ce kai ka faɗa dole za a sa a ce kai ka faɗa don kai Allah ya ba ikon faɗa. Abu na biyu, in ka faɗi malami ya faɗa, ai ka samu dacewa ne, da yawan mutane tana sun yi karatu sun ga wurin amma Allah bai ba su ikon su wallafa littafi ba ko su yi wa'azi su faɗi wannan, kai Allah baka ikon rubutawa ko faɗa, kuma idan kai yi haka ka ba shi matsayin shi kai kuma sai Allah shi baka naka, to dan haka satar ilimi ba za ta samu sun yi samu kima ba kamar yadda wasu suke yi. Mai tahqiqin wannan littafi yace adiba cikin Ighathatul Lahafan, wato Ahmad bin Muhammad Badawi yace adiba cikin Ighathatul Lahafan shafi na 99, to an mun ce cikin Ighathatul Lahafan ya isa babu ya kamata a kawo ba safha ba, saboda safha galibi tana caccanzawa daga taba'a zuwa ga wata taba'a, an gane ko, amma an ka kawo babi da aya da hadisi da namba ta hadisi da namba ta aya da sura galibi shine abin da yake tabbata a wajen bincike, amma wani lokacin masu bincike suna cewa sai an rubuta abin nan, kuma yace malam yace mai wannan tahqiqin littafi yace kadibi wanzur adwa'ul bayan, kadibi adwa'ul bayan mujalladi na biyu shafi na 444 da shafi na 445 da mujalladi na biyu, sannan kuma kadiba cikin mujalladi na 4 shafi na 239, duka irin waɗannan shafi ba su ake hankaltawa ba, a wace sura a ƙarƙashin wace aya ya fi wato tabbata a cikin bincike ko karkashin mas'ala ta kaza, tunda su waɗannan ba sa canzawa. Amma buga littafi sai ka iske duk shekara ko ko gidaje daban-daban suke buga littafi, wanda ya kamata cikin ilimin bahasi malamai su rinka tambihi zuwa ga irin waɗannan abubuwa. To ƴan uwa musulmi, wannan shi ne abin da malamin ya kawo karkashin wannan aya na cewa wato mulkin da aka tabbatar ma shaydan shine cewa mulki ne na kawatawa, ba mulki ne na hujja ba, ko kuma a'a mulkin da aka tabbatar mi aka kore mishi bai da mulki kwata-kwata, amma ya samu mulki ne akan su ta fuskar yardarsu da kuma zaɓin su, da yardarsu da wato siniyar su da kuma zaɓin su. Wannan shi ne abinda malamin ya kawo magana a gurguje, wallahu ta'ala a'lam. To ƴan uwa musulmi, sai mas'alar mu ta gaba, wato zamu dawo ne a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi, domin shi ya kawo wannan a ƙarƙashin aya wato ta 107, domin ita ce take cikin jeri akan mas'alolin da malamai suka kawo. To mas'ala ta 569, malam yace fa in qila, idan aka ce kaifa qala ta'ala, ya akai Allah ya ce wa anna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin, Allah baya shiryar da mutane kafirai, suratu An-Nahl aya ta 107, wa kathirun min as-sahaba, da yawa daga cikin sahabbai an gane ko, wa ghairihim an gane ko, da wanin su an gane ko, ko kuma wa ghairuhum da wanin su an gane ko, min as-sahabati wa ghairihim an gane ko, ka in kace wa ghairuhum kathirun wa ghairuhum, ko kuma in kace min as-sahabati wa ghairihim, kanu sun kasance kafirina can kafin farko-farkon da awa sun kasance ba musulmai ba, fahadahumullahu ta'ala, sai Allah shirye da su ila al-imani, zuwa ga imani, su sahabbai kenan ya an ce farko-farkon musulunci, ko kuma akwai wanda dawa ya taba zama kafiri tun da yadan musulmi, to shi ba sai an ce farkon musulunci ba. Qulna, za mu ce al-muradu, abinda ake nufi min hadha, daga wannan al-kafiruna alladhina, kafirai waɗanda alima Allahu ta'ala, waɗanda Allah ya san annahum yamutuna alal kufri, cewa za su mutu akan kafirci, wa yu'ayyiduhu, abinda zai karfafa wannan, ma ba'da zalika min al-ayataini, abinda zai zo bayan ayoyi da suka zo baya, domin da Allah ya ce wa anna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun dhalika bi annahum mustahabbu al-hayat ad-dunya ala al-akhirah wa anna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. To kaga kenan nan da malamin ya kawo wannan aya yake cewa da Allah ya ce la yahdi al-qawm al-kafirin, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai shiryar da mutane ba waɗanda suke wato kafirai, a suratul Nahl aya ta 107 kenan. Sannan kuma sai ya ce ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun la jarama annahum fil akhirati humul khasirun, a cikin kuma cikin suratul Hud yace la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun, mai hadda alqur'ani sai ai hatara. To dai ayoyin da suka zo su suka nuna cewa waɗanda kafiran da anka ce bai shirye da su, sai ce ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim, su ne waɗanda Allah ya toshe zukatan su, wa sam'ihim da jin su, wa absarihim da ganin su, wa ulaika humul ghafilun, su ne marabkana, la jarama annahum fil akhirati humul khasirun, tabbas ba shakka a lahira su ne waɗanda suka yi hasara. Kina kaga wannan ya nuna cewa nan kafirai da ake nufi kafirai ne waɗanda Allah ya san za su tabbata akan kafirci, ba za su yi imani ba. Sai ta zama tona al ahadiyya ce, ma'ana waɗansu nau'i na kafirai ake nufi, ko kuma a ɗauke ta al jinsiyya, ma'ana jinsin kafirai, amma waɗanda Allah ya san ba za su yi imani ba sai a yi takhsisi, ko a ɗauke ta al istighraqiyya, ta haɗe dukkan kafirai, amma sai a keɓance da waɗanda Allah ya san ba za su yi imani ba. Wannan mas'ala za ka ga galibi malamai suna tattaunawa akan ta, kuma ya kamata ɗalibai ilimi su yi hatara, za ka cikin Qur'ani irin wannan yana da yawa, wa anna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin la yahdi al-qawm al-fasiqin wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin, ko kuma dhalimin ko kafirin, irin wannan yana da yawa a cikin Al-Qur'ani mai girma. An gane ko, ko kuma nan waɗansu malamai suka ce wa anna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin, Allah ba zai shirya da mutane kafirai ba, matuƙar ba su tuba ba su kai imani, in sun ka tuba su kai imani Allah subhanahu wa ta'ala zai shiryar da su. Shi yasa cikin Al-Qur'ani zaka ga irin wannan yana da yawa, innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun, waɗanda na kafirta ko suka kafirta duk ɗaya ne akan su, ko kai musu wa'azi ko kai musu wa'azi ba za su yi imani ba. To anan me ya kamata a yi? A daina wa'azi? A'a, sai an isar da hujja, wanda da rabon imani zai yi, wanda bai da rabon imani ba zai yi ba, shine abin da ake so a ce. To sannan kuma da aka ce alladhina kafaru, waɗansu malaman tafsiri suka ce amun ne makhsus, wato waɗansu kafirai, nau'i na kafirai ake nufi, waɗanda Allah ya san ba za su yi imani ba, manyan kafirai su ne ake nufi. Kina sai ai takhsisin shi, wasu malamai suka ce a'a, baqin amun ne baqin ala umumihi, kafiran da Allah san ba za su yi imani ba, ba za su taɓa yi imani ba. Innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul azab al alim. To wannan kenan, sai mu je zuwa ga mas'alar mu ta gaba, mas'ala ta 570 a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid wa ajibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. malam yace fa in kila idan aka ce ma ma'na idafatin nafsi ila nafsi ya akai aka danganta rai zuwa ga rai kaga ga ka'idar larabci kuma ga ka'idar ma'ana ba a danganta abu zuwa ga abu a ce ran rai ko da Hausa ba a wannan a ce gidan gida ba a yin irin wannan ba a cewa wato gidan gida ko kuɗin kuɗi to ya an kai an ka danganta rai zuwa ga rai fi qaulihi ta'ala aw wajen fadar Allah subhanahu wataala yawma ta'ti kullu nafsin ranar da kowace rai zata zo tujadilu tana kariya an nafsiha ga kanta wan nafsu ita ko rai laysa laha nafsun ukhra ba a cewa rai yana da rai to wace amsa za a bayar kulna yace mallan yace zamu ce an nafsu shi rai wato kalma ta an nafsu ismun lirruhi ana amfani da ita lirruh ga rai والجوهري وللجوهري واللوكتر أنا نفهم الجوهر ذات جيكي كو غنغت جيكي القائم بذاته واند يسأيو دا كانسا أنغاني كو دا ذات انسا المتألق بالجسم واند يرى تيوغ جيكي تألق التدبير تألقي نغدان دا الأمرا معنى جيكين كشيكي غدان دا أبين دا رايو كتاكي سو كأي كتا وكيلا مالا يتشيكي ورنسو مالا ميسو كتشين هي اسم لجملة الإنسان أعشي النفسنا أنا نفهم دكا أدم an gane ko li qaulihi ta'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce kullu nafsin dha'iqatul maut dukkan rai za ta dandane mutuwa na ana nufin dukkan dan adam kenan suratu ali imran aya 85 domin ba ranka ne zai mutuwa ba a dan adam din ne zai mutu jikin wato rai ya rabu da jiki ta fuskar ba zai sake dawowa ba a bacci yana rabuwa da rai da jiki ya dawo an gane ko kuma ya an ce ba zai sake dawowa ba a nan duniya ana nufin waɗanda Allah bai kaddara za a sake rayar da su babban da mutanen da Annabi Isa ya rayar banda bani Isra'ila da aka rayar banda wannan mutum da bani Isra'ila da aka rayar da shi duk waɗannan ba da su ake zance ba banda wanda aka ce fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum kuma da kazalika yuhyi Allah al-mauta banda kuma irin dabbobin da aka rayar banda mutanen da Annabi Isa ya rayar su ba su ga cikin waɗannan kaida waɗannan mustafnatun ne ya kamata mutum ya fahimci wannan to dan haka dai kullu nafsin dha'iqatul maut dukkan mutum zai mutu wa qawluhu وقوله تعالى ده فطر الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم من ربطة مبني إسرائيل كم مجبتا موسو فيها أتكين تأتى التورة أن النفس بالنفس تيوى المتن يكشر إذا أكششي أنقال يكوك مقتصة بالنفس سورة المائدة آية 45 والنفس أيضا اسم لأين الشيء ولنوك تيانك تي النفس أنا نفين ذات أبو وذاته واتو جكين أبو لذات سا كما يقال كما يدأك تيوى نفس الذهب اتكنت ذيناري كران كنت والفضة المحبوبة دكما واتو فضة أنقال يكو نفس الذهب والفضة دكما الفضة دكما أظرفة محبوبة أبنك أولاتي وجمتاني أي سيأتي أينهما zatin su wa zatuhuma da zatin su kenan su karan kansu kamar yadda ake cewa jaa muhammad ainuhu muhammad yazo ba irin shi ake nufi ba shi da kanshi fal murad bin nafsi alula al insan mallan yace abinda ake nufi da nafsin ta farko a cikin wannan aya da anka ce yawma ta'ti kullu nafsin ana nufin dan adam kenan kowane dan adam zai zo wa bi thaniyati da kuma ta biyu an gane ko zatuhu zatin sa kenan tujadilu an nafsiha tujadilu an zatiha an gane ko faka annahu kamar dai yace yawma ya'ti kullu insanin kamar ranar da kowane dan adam zai zo yujadilu yana kokarin kariya an nafsihi ga kansa ai zatihi kan karan kansa da al'amarin da ya shafe shi la yahummuhu sha'nu ghairihi sha'anin wani sa bai dame shi ba ranar tashin alkiyama ai kullun yaqulu kowanne daga cikin adam ranar tashin alkiyama yana cewa nafsi nafsi takaina nake yi takaina nake yi kaga ashe nafsi nafsi ba Hausa bace larabci ne daga nafsu na sai an ka ce nafsi nafsi an gane ko kenan nan kamar usulubi ne na larabawa ana maimaita abu saboda wato usulubi ne yasu kamar su ce al-ghanimatu al-ghanima kenan na aje akwa shi ganima akwa shi ganima to nafsi nafsi takaina nake yi takaina nake yi takaina nake yi na fata an fice ni kenan unqidu nafsi ko abin da ya kama da haka mallan yace fa ikhtalafa ma'anan nafsaini sai ma'anar nafsun tabayyana wato ma'anar nafsu guda biyu din sai ta bambanta ka gane cewa nan wani lokaci an ka ce nafsu tana da ma'ana daban-daban an gane ko kaka dauki nafsu duk an ka fada ma'ana guda take da ita an fahimta to wannan kuma babu wani matsala kuma ya an ce kullu nafsin an gane ko wato ba dole bane sai an dauke shi ma jikin dan adam ana iya cewa dan kowane mutum zai zo yana kariyar kansa babu matsala yana kariyar zatin jikinsa domin jiki zai sha azaba tare da ruhi mun fahimci wannan sannan kuma na biyu ana cewa kowace rai tana zo tana kare kanta to nan nan utliqal juz'u wa urida bihi kullu domin rai shi kadai ba zai zo ba an san rai tare da jiki yake to sai an kai amfani da sashen abin da zai zo domin ran shine za a yi ma azaba kuma shike da hisabi kafin gangar jikin zata konu kuma ran ita ce zata sha azaba yawma ta'ti kullu nafsin ranar da kowace rai zata zo rai tana tare da jikinta tujadilu an nafsiha rai kin tana karewa kanta ma'ana tana kare jikin da take tare da shi domin hadin suki babu matsala mai an fadi wannan sai dai abubuwa ne waɗanda ana kawo su saboda kada a kawo musulmi shubha shi zama to an kawo shubha kai baka fahimci a ina ne aka dosa ba to anan abinda nake so in kara kenan cewa kalima tana iya dukan ma'anoni daban-daban gashi nan an kawo su daban-daban ya kamata ɗaliban ilimi su fahimci wannan sannan kuma ayoyin suke nuna kowa zai yi ta kan shirar tashin alkiyama suna da yawa bal ma mutum yana fatan Allah ya halakar da mutane wato a bashi shi tsira Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yawaddul mujrimu law yuftadi min adhabi yawma idhin ko yawmi idhin aw taqra'a yawmi idhin كما الصحف بصره ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لضا نزعة للشوى نصورا أين سكي بياني وانا إتتي مسألة تكرشي لذام إياكا هو واتو كركشن وانا إن شاء الله سبحانه وتعالى سيدرسي واتو نقبا سيبزوم الأورا أكاين إن بكس آية إن شاء الله تعالى abinda muka faɗa ga mantolili Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.